sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri ta daren yau Laraba 29 ga watan Nuwamban shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatarwa majalisar kasa kasafin kuɗi na baki na naira triliyon 27.5 wanda yayi lakabi kasafi mai na cimma muradun gwamnati. Ministocin tsaro a Najeriya da hausoshin tsaron kasar sun kai ziyara game wato ziyaran ganima ido a kan halin da ake ciki a yaki da kungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Kamar kowanne ranar Laraba yau ma muna tafi da rahoto na musamman akan yanda cin hanci da rashawa ke kasara tattalin arzikin Najeriya wanda Hassan Umar Tambol ya hada mana. Akwai kuma labaran wasanni da kasar Ghana da Ridwan Abbas zai kawo mana. Amma yanzu ga Aisha da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Kun labaran duniya. Yarjejeniyar wucin gadi tsakanin Isra'ila da Hamas ya shiga kwana na 6 a yau Laraba, inda bangarorin biyu suke sa ran za a sako wasu waɗanda ake garkuwa da su da kuma fursunoni, yayin da masu kokarin shiga tsakani suke yunkurin ganin an tsawaita yarjejeniyar. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka tare da Qatar da Misr suna yunkurin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar. An tsawaita yarjejeniyar farko da kwanaki biyu, inda aka amince da cewa Hamas za ta sako mutane 10 cikin waɗanda take garkuwa da su a duk wuni, sannan ita ma Isra'ila za ta sako ƙarin wasu fursunoni. Yarjejeniyar ta yi sanadiyar samun lafawar hare-hare a Gaza tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da hare-haren sama da mamayarta tsawon makonni 6 biyo bayan harin bazatar da Hamas ta kai mata. A wani labari mai alaka da wannan kuma, Kungiyar Lafiya ta Duniya WHO ta ce barazanar da cututtuka za su haifar a Gaza sai zai zarta barazanar da mabamai suka haifar, cinkoson mutane da kuma rashin samun tsaftataccen ruwan sha ko kuma makiwaya ya sa cututtuka samun matsugunin yaduwa, musamman ma cutar gudawa tsakanin yara wanda ya kusan ninka yadda aka saba gani sau 100 a cewar WHO. Ta ce karancin abinci ya dada ta'azzara barazanar yaduwar cututtukan, kasancewar mutane ba su da kuzari domin halin yunwa da suke ciki wanda yake dada jefa su cikin hadarin kamuwa da cututtuka. A martaninta akan halin da Gaza ke ciki, WHO ta buƙaci a tsagaita buɗe wuta, tabbatar da ci gaba da kaiwa Gaza kayayyakin agajin jinkai, kare fararen hula da cibiyoyin lafiya, sannan a mutunta dokokin ƴancin ɗan adam na duniya. Abin da ta wallafa kenan a shafinta na X wanda a baya aka san shi da Twitter. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike wani daga cikin manyan jami'ai na hannun daman shi, kuma wanda yake tunani zai yi tasiri a tattaunawar yarjejeniyar tsakanin Isra'ila da Hamas. Wani jami'in Amurka ya shaida wa muryar Amurka cewa daraktan hukumar CIA William Burns ya kai ziyara Qatar a jiya Talata domin tattaunawar sulhun da ya kunshi sako waɗanda ake garkuwa da su. Jami'in ya amince yi bayani ba tare da ambaton sunan shi ba. CIA wace ba kasafai take yin bayani kan ziyarce-ziyarcen da daraktan yake yi zuwa ƙasashen waje ba, ta ki cewa uffan akan wannan ziyarar tasa, wanda jaridar Washington Post ce farko ta wallafa wani rubutu kansa. Kafafen yaɗa labaran Isra'ila da ma sauran takwarorinsu sun ruwaito wata majiyar diplomasiya na cewa yayin ziyarar tas a Doha, Burns zai gana da shugaban ma'aikatar leƙen asirin Isra'ila Mossad da kuma jami'an Qatar da Misr. Sakataren kungiyar ƙawancen tsaron NATO John Stoltenberg ya shaida a jiya Talata cewa yana da ƙwarin gwiwar cewa Amurka za ta ci gaba da tallafawa Ukraine a daidai lokacin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin mahukuntan ƙasar, kan amincewa da wasu ƙarin kuɗin tallafi ga Ukraine a yakinta da Rasha, yayin da yake tattaunawa da manema labarai gabanin fara wani taro na wuni biyu inda zai tattauna da ministocin ma'aikatan harkokin wajen ƙasashen NATO wanda za a yi a Brussels. Stoltenberg ya jinjina wa abin da ya ayyana da goyon bayan sojin da ba a taɓa ganin irinsa ba, wanda mambobin NATO suka baiwa Ukraine a martani kan mamayar Rasha. Kalubalen da ke gabanmu yanzu shine yadda za mu ci gaba da wannan tallafin, Stoltenberg ya ce. Ya bayyana cewa wajibi ne NATO ta tallafa wa Ukraine, yana mai cewa nasarar Russia a Ukraine zai zama bala'i ga Ukraine sannan kuma hadari ga mambobin NATO. Stoltenberg ya gana da sakataren kwamitin gwamnatin Amurka Anthony Blinken gabanin ganawar ministocin. A ƙarshe, akalla mutane 120 ne suka mutu sannan iyalai 90,000 ne suka rasa mahallansu bayan wata ambaliyar ruwa da ta auku a Kenya a cewar jami'ai jiya Talata. Kenya da makwabtanta Somalia da Ethiopia sun fuskanci ambaliyar ruwan da yanayin da masana ke ayyana shi da El Nino yasa ya dade muni. A Somalia kusan mutum 100 ne suka mutu sannan sama da mutum 700 ne suka gudu daga gidajensu a cewar gwamnatin kasar. A Ethiopia kuwa akalla mutane 43 ne suka mutu bisa bayanan kungiyar jinkai na Majalisar Dinkin Duniya. Ambaliyar ruwan na bayan nan ya mamaye gonaki da dama inda ya salwantar da dabbobi sannan ya raba dubban mutane da mahallansu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla bari mu fara bude taskar rahotanninmu da wannan labarin. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar wa hadaddiyar majalisar kasa kasafin kudi na baki na naira trillion 27.5 wanda yayi lakabi da kasafi na cimma muradun gwamnati mai damar biyawa al'ummar kasar wato muradunsu. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauki da karin bayani a wannan rahoton ta aika mana.
Today, I stand before you to present our budget of renewed hope, a budget which will go further to reflect the 8 priority areas of this administration.
Yadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kudin baki na naira trillion 27.5 ga hadaddiyar majalisar kasa kenan. Wannan kasafin shine na farko da Tinubu zai gabatar wa majalisar tun rantsar da shi da aka yi a watan Mayu. Majalisar zattaswa ta amince da naira trillion 27.5 ne a matsayin kasafin kudin Najeriya na shekara ta 2024 wanda aka yi wa lakabi da kasafin cimma muradun gwamnati da daman biya wa al'umma bukatunsu. A kunshin kasafin da majalisar zattaswa ta amince da shi, an tsayar da farashin gangan danyen man fetur kan dalar Amurka 77 da santi 96 da lissafin cewa za a rika hako gangan mai miliyan 1,780 a rana kan farashin dala 1 a naira 750. Wannan kasafin za a kashe naira trillion 8.7 wajen aiwatar da manyan ayyuka. Ayyukan yau da kullun zai lakuma naira trillion 9.92. Shugaban kwamitin kula da kasafin kudi a majalisar dattawa Sanata Muhammad Sani Musa ya yi karin haske.
Mun yi abubuwa da yawa, mun duba ta inda muke samun kudade da ke shiga wa gwamnati kamar ta wurin man fetur kur da ake hakowa daga kasa. Da za ka ga ana samun miliyan 1 drum kenan ko miliyan 1 ganga miliyan 1.2 ko wani lokaci ma baya kaiwa miliyan 1 wancan gwamnatin. Amma tunda wannan gwamnati ta shigo cikin hukuncin Ubangiji sai abun ya daga, yanzu ana samun kusan miliyan 1,700,000. Haka ya nuna cewa kuɗi za su shigo da yawa fiye da yanda muke samu a baya. Kuma farashin mai ba wai yana dagawa ya sauka, yana dagawa ya sauka kowane lokaci bane. Wani lokaci zaka ga ya tsaya dan kwana biyu sannan wani lokaci kuma ya je ƙasa. Muka duba muka ga yadda gwamnati ta kawo haka za ta yi akan na shekara mai zuwa. To mun bari a hakan aka yi kuɗaɗe da yawa za su iya shigowa saboda wayannan hanyoyi da aka nuna na samun cigaba. Kuma mun yi kira da jami'an tsaro su ƙara ƙarfafa tsaro a wuraren da muke ake ayyukan wannan saboda kuɗaɗe su ƙara shigo ma ƙasar nan.
Shi kuwa sanata mai kula da kwamitin kasafin kuɗaɗen gwamnati da kashe su Ahmed Aliyu Wadada ya bayani cewa kamata yi Najeriya ta ƙara yawan kasafinta.
Kasafin kuɗi ya mana kaɗan mu miliyan 200 da wani abu. Ƙasa ce mai girma, ƙasa ce mai arziki, ƙasa ce mai ɗaukaka. Ya kamata mu dinga yin abin da ya kamata da mu. In za ki yi budget per capita ba, na duk abin da muke magana kai duk ɗan Najeriya ba zai samu fiye da dala 1,000 ba.
To nawa kake ganin ya kamata a ce shine kasafin kuɗin Najeriya?
Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na trillion 50, trillion 60 don me? Muna da resources ɗin. idan zamu kamanta gaskiyan da ya dace tsakanin mu, muna da resources da zai yi bakin, muna da kudin, muna da ma'adanan, muna da komai da zai yi bakin yayi supporting kasafin kudi na biliyan 50 biliyan 60 har biliyan 70.
Wannan kasafin ya nuna cewa shugaba Tinubu zai ci gaba da tsarin aiwatar da shi daga watan Janairu zuwa Disamba, kamar yadda tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a lokacin mulkin sa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ministocin tsaro na Nigeria da hafsoshin tsaron kasar sun ziyarci Borno a yankin arewa maso gabashin Nigeria domin ziyaran ganima idanun su halin da yakin Boko Haram ke ciki. Bayan sun dawo Abuja, babban ministan tsaro Badaru Abubakar ya jagoranci tawagar yayuwa wakilin mu a Abuja Umar Faruku Musa ƙarin bayani.
Mun yi sa'a mun tattauna da shi gwamnan jihar Borno, ya mana bayani cikakke, ya gaya mana cewa lalle ana samun ci gaba duk da dai matsalolin ba su kare ba, kuma ya ba mu shawarwari na inda matsalolin suke da kuma yanda yake gani a fahimtarsa. Idan mun sa kaimi za a gama da matsalolin gaba daya, kuma mun dauki wayannan maganganu da mu da duka shi shugaban sojojin da sauran service chiefs an tattauna, kuma da yadda Allah wayannan matsaloli da muka ji wayanda za mu iya maganin su ne kuma za mu yi. Sannan bayan wannan mun zauna da shi sojojin da suke filin daga, mun ji nasu matsalolin, mun ji bukatunsu da kuma tunaninsu na yanda za su kare wannan lamari gaba daya.
Yanzu kana nufin ko ka fahimci cewa a da kamar gwamnatin Muhammadu Buhari ba ta samu masu da irin kayayyakin yakin da suke bukata ba, da kula da kudaden da suke nema wurin gudanar da wannan yakin kenan?
Duk wanda zai adalci zai ce abin ya yi sauki, tunda gwamnan da kansa ya ce abubuwan suna ta raguwa suna ta raguwa. Gejin raguwar da za a ce ba za a ce kawai da muka zo ba ne suka fara raguwa, daman suna raguwa, kuma zuwanmu sun ci gaba da raguwa alhamdulillah. Kuma mun tarar da kayan yaki da aka siya, kuma wasu ma da suke zuwa yanzu wanda shi shugaba Muhammadu Buhari ne ya siya, sannan kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu shi ma ya dada bada dumbin kuɗi na ci gaba da siyan kayan yakin wannan. Sanin kanka ne wannan budget da aka yi supplementary ya bada kusan biliyan 500 na asayi ƙarin kayan yaki da kuma yanda za a kula da su sojoji.
Amma dai damuwar da ake ta nunawa shine gwamnatin Buhari ta bada waɗannan makudan kuɗaɗe na siyan kayan yaki da yaki ma, amma bata sa ido ta ga yadda aka dire ko aka kashe waɗannan kuɗaɗe ba. Kuna ganin za ku ba da kuɗin ne ko kuna sa ido ta yadda 'yan ƙasa ma za su gamsu cewa da gaske ne ake ba wai ana ɓata kuɗin al'umma ba da sunan yaƙi da ta'addanci?
To ka san kamar yadda na zo na faɗa cewa duk kuɗin da muka bayar kafin a yi za a gaya mana ga abin da za a siya, kuma ga aikin da za a yi da shi, kuma ga sakamakon da muke tsammani za a samu. Kuma ko lokacin da shi Muhammadu Buhari ya bada kuɗi ya sai kayan aiki an siya yawanci, kuma an yi aikin nan, abinda mutane ba za su gane ba shi ne din da ka sai makami ko bom jefa shi za ka yi, da ka jefa ya tafi kudin ya wuce, ka sai tankan yaki ta dala 800,000 ko dala 700,000 da ta taka IED ta tarwatse shi kenan wannan abin ka ya asararsa. Harkar yaki ba karamin abu ba ne mai cin kuɗi.
'Yan matan nan na makarantar jami'ar da ke birnin Gusau ta gwamnatin tarayyar Najeriya su sama da 30 da aka sace su kusan wata na biyu kenan. Akwai wani abu da kuke yi ko kuka tsara cewa za a kubutar da 'yan matan nan ko yaya?
Muna ta maganganun na yanda za a kubutar da su, kuma abu ne wanda yake ba magana ba ce da za mu yi a rediyo, amma na tabbatar ma da cewa shi Baba Asuwaji Bola Ahmed Tinubu da wannan magana yake kwana da ita yake tashi, kuma ya masa kaimi akan lalle-lalle a samu a kubuto da su, kuma muna kan maganan nan.
Toma dalla a gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Hassan Umar tambuwar da shirinmu na gaba, wanda zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda ake samun matsaloli na cin hanci da rashawa a Najeriya.
cin hanci da rashawa wata matsala ce da yawancin 'yan Najeriya suka ce ta shafi fannoni da yawa a Najeriya a wani bincike a shekarar 2012 ya nuna cewa daga samun yancin kai Najeriya ta yi hasarar dala biliyan 400 a sakamakon cin hanci da rashawa haka ma wani ma'aunin kungiyar Transparency International na shekarar 2022 ya nuna cewa Najeriya ce ta 150 a cikin kasashen duniya 180 a game da cin hanci a duniya a wata tattaunawa da ni da shi ta waya tarho masani tattalin arziki Dr. Mansur Abdullahi Kwatarkwashi na jami'ar gwamnatin tarayya dake Gusau a jihar Zamfara ya ce cin hanci da rashawa suna da babbar illa ga kasa suna lalata kasa cin hanci yana hana shuwar masu zuba jari yana gurgunta kasa yana hana cigaban kasa da dai sauransu to ko me ɗan Najeriya za su ce a game da cin hanci da rashawa
shine Alhaji Kanar Usman dan Jigawa zaune Ibadan cin hanci ya zama ruwan dare a Najeriya yanzu ko yaranka ka kai makaranta sai ka ba da cin hanci sannan a ce duk abin da kake so indai bangaren gwamnati ne haka ne ɗan sanda gashi su tare mota ta yi hatsari akan cin hanci ba ga da naira 100 ba kaga wannan bai daidai ba Najeriya ya kamata a tausaya ma talaka ba
kai ka taba ganin ɗan sanda na cin hanci a hanya
ba gani ɗan sanda daga Maniya zuwa nan Akele na gani ana tare hanya a yanzu ana karban 200 300 100
ga direbobi ko ga fasinja
ga direbobi in direba bai baso ba sai a tare shi a ce bai wuce kaga wannan bai daidai ba wallahi
Muhammadu Lawal Sarkin Shanu Ibadan Lands
sai hanci da rashawa ma yanzu ya fara kai ya huce ma cin hanci yanzu har da huska duk taiwa akai me yasa kace ana cin huska
to alhamdulillah gaskiya yanzu kaga yan sanda sojoji ga sunan gwamnati ma gaba ɗaya duk cin hanci da rashawa ga hinani ɗaya aka tayi gaba ɗaya yanzu a Najeriya
a ganin ka me za a yi a rage wannan cin hanci da rashawa a Najeriya
gaskiya na farko dai dukkan jama'a musulmi mu tsaya mu rika Allah kuma mu dawo da addu'a
Muhammadu Budaji Goshe cin hanci ya hito daga manya ko yaro ka kaso yau ya kare makaranta ya yi komi ya da takardu ne lamun lahiya in an kace ma aiki na to ba hito ma haka na taimaka ma sai ka ba da cin hanci in ba gwamnati ba Najeriya ba mu iya maganin cin hanci yanzu
to amma gwamnati tana kokari domin tana hana ma jami'an ta cin hanci tana hana mu aikatan ta cin hanci kuma duk wanda an hakama da labin cin hanci yawanci gwamnati na kora ta daga aiki
ba su kora domin suna kora ga halan bisa hanya daga Sokoto zuwa Ibadan ko daga Sokoto zuwa Lagos in ka diba jeggeg manyan ma'aikata ga su garin da garin babu wani boyo yanzu da ana dan boyo haka yanzu garin da gari aka tunkara su a ba su cin hanci su a huce
amma kana nan jami'an tsaro
jami'an tsaro kwarai
sunana Abubakar Ali Dan Mairi wakilin sarkin Hausa a Borja Ibadan
yanzu ma aka kyara gyara mai zama ne
shi wani
cin hanci da wasa ma ake yi mulkin baya da dan wuce ana kiyawa mulkin cin hanci ne to yanzu aka gyara mai cin hanci ai mai rijista da komi da komi kowa yayi wa da ya gada ma
me yasa kace haka
tun daga sama ne ma abubuwan yake gaba kada ba da kongila BA biya ya ga abin da aka yi bai tambayi ministoci me suka yi ba ya ba su dama su yi abin da suka ga dama ba a Najeriya ne aka ba da dama cewa an so jirage sama ba ashe kariya ce aka to aka kawo shugaban kada ta dade sa hannu gaban za babu bincike babu komai har yanzu babu wani bayani babu wanda ya saki jin labarin abin da aka ce an ware kaza wurin makamai babu makaman an ware kaza wurin tituna yanzu in ka kama hanyar Niger in ka shiga cikin Niger zuwa Kaduna zaka yi bangaren Sokoto wani wuri ma baka taba dan ma an taba yin kwalta a wurin kuma a cikin Najeriya ne ake kuma hanya ta fara gamin sannan kuma ga ya magana wuta yanzu ne ma Allah ya taimaka da aka sai dai ta ga yan kasuwa ta dan ware kiliya
to ana gani me yake kawo cin hanci a Najeriya rashin gaskiya ba shari'a
inda alƙalai na aikin da ya kamata su yi wallahi ba a cin hanci wanda duk abin da ba daidai ba aka yi mai hukunci aka goda ma duniya ga wani a yi mai hukunci kaza wallahi gobe na wani na jin tsoro
to na Dauda Dodo
me zaka ce a game da cin hanci a Najeriya
ai wannan gonan mu ne yan Najeriya ya zama mana gona
kamar me kenan
cin hanci yanzu ko gaisuwa zaka je ga wani babba sai ka ba da cin hanci kafin ka gaishe gaisuwa wannan sai ka ba da cin hanci kafin ka gaishe haka ba abin mamaki bane ga dan Najeriya tun muna yi a ƙasar mu duk yanzu duniya ta sani indai dan Najeriya da duk abin da kake nema to zungula mai yanzu za ku daidaita shi yake da mun kasar namu wai ga arziki ma a banza cin hanci ya riga ya bata mu
wasu na cewa fannoni da ya ciki har da jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati suna cin hanci ana ka gani ina cin hancin ya hikamari
jami'an tsaro wa'ansu suka koya musu me dalili yasa na faɗa haka kaga na ɗaya mai shari'a an je jami'in tsaro yana gani kamar zai samu zai shiga wurin shi ya samu sauki sai a ce sai an kawo kaza kin da ya karba ya bayar ya bi ta waje mai zai ai shi ma zai kafa nashi gungu wai tai shi ya bata mana kasan ai da jami'an tsaro da alkalai su suka fi kowa ma karfi yau in baka da kuɗi baka da shari'a daure ka za a yi
sunana Alhaji Allah ya san magajin garin Akinyele Ibadan maganar cin hanci da rashawa a Najeriya sai dai Allah ya mana maganin sa saboda daga sama har zuwa ƙasa zuwa tsakiya gaba daya duk mai aikata a Najeriya abin da ya mamaye muke da kana ganin yanzu ɗan sanda da kan hanya da sojojin Najeriya wai ɗan sanda ya zo tsare ka an kace baka canji sai ce ka canza maka a hanya to saboda haka abin sai dai Allah ya mana maganin cin hanci da rashawa
da a ce ka ba da shawara a matsayin ka na shugaban jama'a wace shawara zaka kawo ta yadda za a rage cin hanci a Najeriya
yana da da kyau su magabatan mu style tsaye kan cin hanci da rashawa saboda duk mutumin da ko yake ne mu mukamina ne abin da zai kuka kenan cewa in ya hau in Allah da zai magani ci da hanci da rashawa kashin ta in ya hau sai ga abin ya kama karu
menene illacin hanci tsakanin al'umma
kasa ba ta ci gaba cin hanci da rashawa kashe kasa ne kwarai kwarai da gaske
Abdulrahman Lagbolaje police shine baba misfor Nigeria ma ba su ci hanci su ne ina yawa cikin su government kuma na yi try sun saka fada gaskiya wanda ana yaki da su shine ana yaka haka
Justice Suleiman Muhammad Ambursa tsohon alkalin higher court ne a Nigeria
sai a Nigeria Alhaji Hassan ya yi tsamari kwarai da gaske sannan kuma in ka diba ci hancin nan ina ganin ba yau ya fara ba ya dade a cikin rayuwar Nigeria amma ya kamata a dauki matakai waɗanda ya kamata su dakile wannan ci hanci ana sa Nigeria ta cigaba da rayuwa
akwai masu ganin cewa alkalai suna ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati da ke cin hanci a Nigeria kamar ƴan sanda da sauran jami'an tsaro
Nigeria da yawa suna cewa haka nan amma in ka diba eh alkalai sun haka yi cin hanci irin da ƴan sanda da sauran jami'an tsaro ka cito da aka san taruguje domin yau babu abin da ya rige da Nigeria kamar irin alkalai kusan hukunce-hukuncen kotu kusan su a rige da Nigeria a hali yanzu
ranke dade wasu na cewa alkalai ba su yanke hukunci mai tsanani wasu ma suna yanke hukunci kamar a ce yankan batta misali hukuncin da anka yanke na gwamnan Kano inda hukuncin da anka yanke a zaurin kotu wato ya babbanta da kofin shari'a da anka fiswa
to Alhaji Hassan ka san ana jita-jita da yawa ita shari'a tana da ka'ida da duk abin da aka yi suwa duk abin da ya yawo cikin duniya na banza ne sai wannan da a cikin kundin tsari cikin kundin mahu shari'a cikin littafin mahu shari'a ya yanke hukunci amma yau kasar nan don ka dauko kofi kana yawo da shi ai ga abin da alkalai sun kai ga abin da sun kai wannan ba shi a cewa wai ta tabbata an samu hukunci daban-daban ba a'a miye a cikin tsarin da sun kai yanke cikin littafin su shi zabi ai na taba samu irin wannan matsala a Jos lokacin na shari'a zabi sai ga shi wasu lauyoyi sun je sun tsara din su sun kawo kamar a ce kotu ta yi amma da mun ka diba cikin littafin mu sai mu ga ga abin da cikin littafin mu shi a daidai
wasu na ganin cewa idan an kama mutum da laifin satar akuya ko kaza ko burodi sai a yanke masa hukunci mai tsanani amma an kama shi da satar miliyoyin kuɗi ko dukiyoyin ƙasa sai ka ga kawai kwana ɗaya biyu an ba da bailin sa
gaskiya Alhaji Hassan na yarda da wannan ra'ayi na mutanen Najeriya na cewa za a ga cewa mutum ya yi laifi babba maimakon a mai hukunci da dace sai a mai hukunci dan kada to wannan yana da alaka da harkar ci hanci da rashawa to ya kamata ma'aikatar shari'a ita kanta ta tabbatar da duk wanda ya yi wannan hukunci to ai an hukunta shi kuma ya kamata irin wannan dokokin nan na ci hanci da rashawa a bar ba alkalai dama da su yi hukuncin da suka ya kamata Najeriya ta yi gyara yan Najeriya su yi gyara kuma wannan kasa ana son ta ci gaba lalle sai an gyara dokokinta
ko da yake yan Najeriya sun nuna cewa kasar tana tattare da cin hanci da rashawa amma wani bincike na shekarar 2021 zuwa 2022 ya nuna cewa kasashen da ke gaba wajen cin hanci da rashawa babu Najeriya a ciki waɗannan kasashe su ne Somalia Syria Sudan ta kudu Venezuela Yemen Libya Korea ta arewa Haiti Equatorial Guinea da Burundi Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Duka dai nasarar da ta samu a kan kasar Madagascar bayan da ta jefa kwallo a makare ta kafar Inaki Williams a ranar Talata kayan da Black Stars ta sha ta koma matsayi na uku a rukunin su na farko kungiyar ku kuma dai clubin din na Ghana nasarar nata da ta samu a kan Madagascar ya zama wani babban kalubale saboda kashin da ta sha a hannun Komoro wadda ya sanya damuwar gaske tsakanin magoya baya da masu lura da abin da ke kaina kawo a kasar Ghana na dai kokarin samun gurbi ne a gasan cin kofin duniya da ainihin kasar Amurka da Mexico da Canada za su dauki nauyin sa kuma matsayin ta yanzu haka ya tabbatar da ayoyin tambaya samun gurbin shiga gasan cin kofin duniya na shekara ta 2026 kasar Ghana na bukatan ta kasance a tsakon gaba a rukunin na group 1 ko kuma a kalla ta kasance a matsayi na biyu kasancewar halin da take ciki a yanzu wani abin damuwa ne ga al'umman Ghana da masu sha'awan kwallon kafa da ma mai koyarwa Christian. Mai koyar da Black Stars wasa Christian ya nuna damuwa ainin game da kayin da Black Stars ta sha a hannun Comoros Amroni a ranar talata 21 ga watan Nuwamba. Duk da wannan hali da kasar Black Stars ta shiga, wato Christian ya yi imani Ghana ta kasance kan gaba wurin taka leda a wannan rana akan abokan karawanta. Sai dai gazawanta wurin jefa kwallo a raga ya zama mata abun damuwa. A cikin jawabinsa na bayan wasan, manajan din na Ghana ya tabbatar da ciwar Comoros sun yi nasara, to amma kokarin da Ghana ta yi tsakanin mintuna 90 da aka yi wasa ya nuna ciwar ba kusa ba Ghana na gaban Comoros da iya wasa da kuma taka leda a wannan rana. Sai dai yana jinjina wa Comoros da wannan nasara da ta mu. A ra'ayinsa, an kwashe mintuna 90 ana wasa kuma Ghana ce ta fi taka rawan gani. A ganinsa yana mai fadan ciwar Ghana ta yi nisa da Comoros. To amma abin da ake bukata shine a jefa kwallo a raga, abin da kasar Ghana ta kasa yi wadda ya maida hannun agogo baya. Prince Tate, wani jami'in zartarwa na Rebet Group of Companies na dab da mallakan kashi 60 na hannun jarin Orange FC, wacce kungiyar kwallon kafa ce da ke da matsigili a kasar Spaniya. An yi nisa a shawarwari kamar yadda aka nuna, kuma yana samun goyin baya daga ƙwararrun masana harkokin kasuwanci. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, Sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas da wannan wato labarai na wasanni. A wagonmu a nan Washington yana cewa karfe 3:57 na wato yamma kenan. Kuma kuna sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
To baba, a takaice, yarjejeniyar wucin gadi tsakanin Isra'ila da Hamas ya shiga kwana na 6 a yau Laraba, inda bangarorin biyu suke sa ran sake sako waɗanda ake garkuwa da su da kuma fursunoni, yayin da masu ƙoƙarin shiga tsakani suke yunkurin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka tana aiki tare da Qatar da Misra domin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya WHO ta ce barazanar da cututtuka za su haifar a Gaza sai ya zarta barazanar da bama bamai suka haifar. Cinkoson mutane da kuma rashin samun tsaftataccen ruwan sha ko kuma makewaya ya haifar da cututtuka samun matsagoni. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika wani daga cikin jami'ansa na hannun dama, kuma wanda yake tunanin zai yi tasiri a tattaunawar samar da sulhu tsakanin Isra'ila da Hamas wanda ake yi a Doha. Sakataren kungiyar kawancen tsaron NATO John Stoltenberg ya shaida a jiya Talata cewa yana da kwarin gwiwar cewa Amurka za ta ci gaba da tallafawa Ukraine a daidai lokacin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin mahukuntan kasar akan amincewa da wasu ƙarin kuɗin tallafi ga Ukraine a yakinta da Russia. Akalla mutane 120 ne suka mutu, sannan wasu iyalai 90,000 suka rasa mahallansu bayan wata ambaliyar ruwa da ta auku a Kenya, a cewar jami'ai a jiya Talata.
To duka abinda lokaci ya bamu daman kawo muku kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri, ko kuma za ku ji wasu abokan aikin mu za su shigo muna da sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Mu'azzam ta taya ni gabatar da shiri, da kuma wato Fiona wa mike nan, da injiniyan mu na wannan dare Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku a kwanan lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin, wassalamu.